Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 22 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaba Joe Biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare da suka shafi muradin Amurka, ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a Ukraine. Wata kotu a Rasha ta samu shugaban yan adawar ƙasar Alexei Navalny da ke tsare a gidan yari da laifin aikata almundahana. Yau aka shiga yini na biyu a zaman da Majalisar Dattawan Amurka ke yi na tantance mai shari'a Ketanji Brown Jackson, wacce shugaba Joe Biden ya zaba don yin alƙalanci a kotun kolin ƙasar.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da kamfanin sarrafa takin zamani mafi girma a duniya, mallakar kamfanin Dangote a birnin Lagos a yau Talata. Bayan haka, za ku ji cewa shugaban kwamitin shirya babban taron jam'iyyar APC Mai Malabu ne ya ce sun kammala dukkan shirye-shiryen babban taron su da za a yi ranar 26 ga wannan watan. Idan muka tsallaka jamhuriyar Niger, za ku ji cewa gwamnatin kasar ta bayyana damuwa a game da tsadar kujerar zuwa Hajji a bana. Wani abu da kakakin kungiyar ejoji ta ANAP ya ce an samu canjin al'amura fiye da shekarun baya.
Idan ka kuskura ya zama na mahajjaci guda naka, aka zo za a dawowa, ba a tsince shi ba cikin bas da za ta maido mahajjata a Niger. To wallahi hannunka yana ga gaba, dan saboda na farko ana ai a soke ma san ba za ka ƙara shirin aikin hajji da umra ba.
To muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma da farko za mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Joe Biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a Amurka, ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a Ukraine, yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ta Ukraine ta dushi wata guda. A ranar Litinin, Biden ya faɗa wa wani rukunin 'yan kasuwa cewa shugaba Vladimir Putin bai yi tsammanin za a haɗe mai kai haka ba kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka yayin da ya kasance cikin yanayi na takura.
I've warned about the potential for Russian conduct to
Biden ya ce na taɓa yin gargaɗi kan yiwuwar Rasha ta ƙaddamar da hare-hare ta yanar gizo a matsayin martani kan matakan da muka ɗauka a kanta da mu da ƙawayenmu da sauran abokanan hulɗa a duniya. Saboda haka gwamnati na ta fitar da sanarwar gargaɗi cewa bisa bayanan sirrin da muka tattara, mai yiwuwar Rasha na shirin kawo mana hari ta yanar gizo. Shugaban na Amurka ya kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su gaggauta tsaurara matakan kare bayanansu saboda kada a yi musu kutse. A jiya Litinin, shugabannin Amurka, Faransa, Jamus, Italiya da Birtaniya suka gudanar da wani taro ta wayar tarho inda suka tattauna kan munanan matakan da Rasha take ɗauka a kan Ukraine. Suka kuma ƙara jaddada goyon bayansu ga ƙasar ta Ukraine ta hanyar ba da tallafi. Shugabannin har ila yau sun duba hanyoyin diflomasiyya da ake ɗauka na tallafawa Ukraine don ta cimma matsayin tsagaita wuta, kamar yadda fadar gwamnatin Amurka ta White House ta bayyana. Wata kotu a Rasha ta sami shugaban 'yan adawar ƙasar Alexei Navalny da ke tsare a gidan yari da laifin aikata almundahana a yau Talata. Wani mataki da mai yiwuwa zai iya sa Navalny, wanda ke yawan sukan lamirin shugaba Putin, ya ƙara daɗewa a zaman da yake yi a gidan kasu. Navalny dai na zaman shekaru 2.5 a wani gidan yari da ke gabashin birnin Moscow, bayan da aka same shi da laifin take wani hukunci da kotu ta yanke masa na jika gyara halinka.
To kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Talata ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da kamfanin sarrafa takin zamani mafi girma a duniya, mallakar kamfanin Dangote a birnin Lagos. Bayan haka kuma shugaban ya ƙaddamar da zauren sauka da tashin fasinjoji a filin jirgin sama na Murtala Muhammad Duk a birnin na Lagos. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Mr. President, more importantly, let me welcome you to the largest fertilizer, urea fertilizer in Africa as well, the Dangote refinery.
gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo-Olu kenan ke maraba lale ga shugaban kasa Muhammadu Buhari a lokacin da ya iso birnin Legas domin kaddamar da wasu ayyuka na gwamnatin tarayya da kuma na kamfanin Dangote mai zaman kansa. Shi dai wannan ka ta fara kamfanin taki dake angon Lekki na sarrafa takin zamani samfarin yuriya da kuma ammonia. Ana sa ran zai samar da tan miliyan 3 a shekara domin amfanin cikin gida da kuma kasashen ketare. A jawabin sa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana kamfanin a matsayin abin alfahari wajen ci gaba na tattalin arziki da saka jari a kasar tare da kira ga sauran yan kasuwa na Najeriya da su koyi da shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote wajen saka jari a cikin gida domin samar da aikin yi ga jama'a baki daya. To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan kamfani ta fuskar bunkasa tattalin arzikin kasa irin Najeriya Dr. Dauda Muhammad Kwantagora masanin tattalin arziki ne da saka jari a kasar.
Shi wannan kamfani na sarrafa taki idan ka lura kasan musamman wannan gwamnati ta ce tana da bukata ko kuma burinta ne ta ga cewa Najeriya tana iya ciyar da kanta ta harkan noma musamman saboda wannan zai taimaka da shigo da abinci da ake da kasan waje daga nan kuma zai taimaka ma kudin darajar kasan saboda kaga yanzu a shigo da abinci dole sai an nemi kudin musaya wato musamman na kudin kasashen waje wanda wannan yana karye darajar kudin Najeriya. To kaga shi kuma noma na zamani yanzu ba yiwuwa sai da taki. To shi ma takin nan shigo da shi ake to kaga shi yawan shigo da takin na farko shi ma kaga yana da illa akan kudin musaya saboda sai an yana karye darajar kudin kasan saboda sai an yi amfani da kudin musaya ne sannan za a sayo taki.
A bangaren sa shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya ce wannan kamfani zai samar da ayyukan yi ga dubban matasan kasar da kuma sarrafa takin zamani domin amfanin manoma na ciki da wajen Najeriya. To ko ai an kasuwa ke kallon wannan kamfanin takin zamanin na kamfanin Dangote Alhaji Cika Sarkin Gishiri kuma shugaban kungiyar yan kasuwa na jihar Sokoto ya mun karin haske kamar haka.
Wannan shiri da kamfanin Dangote yayi na samar da wannan miliyoyin taki ton miliyoyi na taki yayi shi daidai lokacin da ya dace domin mutanen kasar nan musamman manoma ana shan wahala dangane da takin zamani. Alhamdulillah shugaban wannan kamfani mai son ganin cewa ya taimaki al'umma domin duk wasu kaya da suka laƙe ko ba a samu ba da kingin su Alhaji Aliko Dangote yana kokarin samar da su domin sauƙaƙa ma al'umma kasar nan. Da ba da samun Alhaji Aliko ba a kasuwar Najeriya da yanzu ba mu san yadda kaya tsakanin na masaruhi da na harkokin yau da kullun yadda su ba. Amma dai bisa ga gaskiya mun gamsu da irin waɗannan abubuwa da Alhaji Aliko ke yi a ƙasar nan domin shi yadda ƙasar nan gaba.
Bayan kaddamar da wannan katafaren kamfanin har ila yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da zauren sauka da kuma tashin fasinjoji na babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke nan Iko. Zauren kuma da ake sa ran fasinjoji kimanin miliyan 13 ne za su dinga amfani da shi a duk shekara. Babangida Jibrin Murai Amurka daga Lagos a Nigeria.
To a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari, lauyoyi da masana dokoki a Najeriya na ci gaba da fashin baki da bayyana ra'ayi akan makomar sashi na 84 na sabuwar dokar zaben kasar da wata kotun tarayya a jihar Abia ta soke. Sashin da ke magana akan masu muradin shiga takarar zabe kuma suna rike da kujerun gwamnati da aka nada su. Mahmud Ibrahim Kuri ya yi komai da ƙarin bayani daga Kano.
Farfesa Nasir Adamu Aliyu San, lauya ne mai zaman kansa kuma malami a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano.
Ni a yan sashi na 84 din nan sha biyu a cikin baka bana jin ya karo tsarin mulki. Kalmar da constitution fa da shine employment, wannan kuma appointment. Su kansa sashi na 84 din ai kaga cewa yi political appointees, ma'ana waɗanda aka ba wa mukami na siyasa ne nadi. So bisa wannan zaka ga gaskiya babu karo. Kaga a shekara ta 2009 da shekara ta 2010 da ina ganin shekara ta 2013 ne ai court of appeal ta fassara menene public servant, menene political appointee. So gaskiya ba wani hardewa ciki, ba wani matsala cewa ko wani ana cewa nan ko shi tsarin mulki, doka ta fassara tsarin mulki da kuma duka wato dokoki shine duk abinda doka bata faɗa ba ko kuma duk abin doka ta faɗa karara to ba za ka dauko na ba kun ka dora mata ba.
Tunide jam'iyyar PDP mai hamayya a Najeriya ta ce tana nazarin wannan hukunci kuma za ta dauki matakan da suka dace don kalubalantarsa. Amma a nasu bangaren kungiyoyin fararen hula da ke rajin shugabanci na garin na cewa
aida Supreme Court ce ta yi wannan abin da yanzu an samu matsala. Amma kotu ce ta Federal High Court za a iya zuwa a dauka gara. Idan ka dauka gara lokacin parties din za su zo, INEC za ta zo, National Assembly za su gayawa, za su fahimtar da al'umma me yasa ma suka sa wannan section din a ciki.
Kungiyoyin fararen hula masu gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari ba ku da ta cewa kenan tun da yanzu zance ya koma hannun kotu.
Ai shi kansa a je a dauka gara ma shi ma wani abin ta cewa ne. Ko majalisa ba ta je ba, ko INEC ba ta je ba. Mu za mu 'yan kungiya za mu je muna da kwana 30. Saboda majalisa ba public servant suka faɗa ba, ba ma'aikaci suka faɗa ko civil servant political appointee suka magana a kai. Aikin civil society shi ingantar da gwamnati ingantacciya wanda kowa da kowa zai ai demokradiya muke. Kowa yana da damansa ya tsaya. Ba wai in haka ne sai mu koma harkar irin mulkin ta sojoji ai. Sai a koma a ce sai wanda suke gwamnati ne za su ɗauki abin da suke so.
Kwamaran Ibrahim Garba Maryam kenan na zauren kungiyoyin fararen hula a Kano. Ko da yake ministan shari'ar Najeriya ya ce za su yi aiki da hukuncin ba tare da jinkiri ba, amma wasu daga cikin masana na masu ra'ayin cewa rashin shigar da majalisar dokoki da hukumar zaben ta Najeriya cikin karar da aka shigar na iya zama babban kalubale ga wannan hukunci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Shugaban kwamitin shirya babban taron jam'iyyar APC a Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne ya ce sun kammala dukkan shirye-shirye don gudanar da babban taron jam'iyyar da za a yi ranar 26 ga watan nan na Maris. A wata hira da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya, Mai Malabu ne ya bayyana halin da ake ciki a jam'iyyar bayan tabbatar da kwamitocin shirya taron.
An sa lokaci farele karele ne wannan lokaci kuma yanzu mun kawo gaci rana 26 ga wannan wata insha Allah wannan zabe za a kammala shi lafiya kamar yadda dukkan ƴaƴan jam'iyya kowa ya matsu ga wannan rana. Mu ma insha Allah za mu sauke wannan nauyi cikin nasara da farin ciki.
Gwamna Buni wanda ya ce ba wata baraka a jam'iyyar a halin yanzu kuma shi ya iya matsaye sa ba a samu wata tangarda ba kan shugabanci yayin da ya fita ƙetare ya ce dama riko ya ba wa gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello. Game da yadda aka samu gwamna ɗan Rufa'i ya ce shugaba Buhari ne ya ba da umarnin kawar da shi daga jagoranci, inda nan take gwamna Hope Uzodinma ya ce ba haka ba ne. Gwamna Buni ya ce ya yi taro da dukkan gwamnonin da haka ma ba batu wani bangare.
Babu wani gefe a cikin gwamnonin jam'iyyar APC. Ai da na dawo ma mun yi mitin gaba ɗaya gwamnonin kowa ya gani. Babu wani maganan rarrabuwa a tsakanin gwamnonin APC ko kaɗan. Fahimtar kowa daban-daban a yadda kowa zai kalli abu. So amma ba magana ana da rarrabuwan kawuka tsakanin gwamnoni ko kuma wani babu wani abu makamancin wannan. Dukkan gwamnonin nan sun ba mu goyon baya saboda mu yi nasarar wannan abin da muke yi. Kuma dukkanin gwamnonin nan yawancinsu suna cikin kwamitocin nan na gudanar da wannan babban taro, wanda kuma dukkansu sun bar jihohinsu sun zo ba dare ba rana suna ba da gudunmawa su cewar an samu nasarar wannan taro. So babu abin da ya nuna cewa ko wani rarrabuwa ko kuma wani saɓani a tsakani. Babu wani gefe, ni dai ban da gefe, sannan kuma babu wani gwamna da yake da gefe.
Wani abu mai daukar hankali a jam'iyyar shine cigaba da takarar wasu dake waje da yankin arewa ta tsakiya da jam'iyyar ta ware wa kujerar shugaba. Misali tsohon gwamnan Zamfara dake arewa maso yammaci dake takarar Abdulaziz Yare Abubakar. Tsohon gwamnan Borno Sanata Alimadu Sharif daga arewa maso gabar ya mika wuya ga tsarin jam'iyyar da ma shugaba Buhari, inda ya janye daga takarar.
Shugaban kasa yana so chairman ya fitar daga North Central. Shugabanmu ne, babanmu ne, duk abin da yake so a yi shi za a yi. Ni ba na jayayya da iyayena a kowane fanni. Shugaban kasan nan banda bin shi shugaban kasa ne, aminin mahaifina ne. Duk decision da ya dauka ba zan shiga in yi jayayya ba.
Har yanzu ana batun raɗe-raɗi na cewa Sanata Abdullahi Adamu daga Nasarawa ne zai zama sabon shugaban, don 'yan yankin na arewa ta tsakiya na cikin takarar. Mustapha Salihu daga Kwara ya ce bai yi mamakin yadda lamura ke gudana ba.
Domin wani lokaci in ba a samu irin wannan rigingimin ba, ba a iya sanin waye ne na gaskiya ko kuma waye ne na kwarai da yake tare da tafiyan yadda kamata.
Da alamu zuwa cikin makon nan za a ƙara tabbatar da wanda zai zama sabon shugaban APC, da hakan zai sa kaucewa a wuni a kwana ana kada ƙuri'a da gidayawa. Nasiru Adamaili, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ƙasar ta bayyana damuwa a game da abin da ta kira tsadar kujerar hajji a wannan shekarar ta 2022 sakamakon yadda ejoji ke son cin ƙazamar riba a cewarta, zargin da tuni ejojin suka yi watsi da shi. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A yayin wani taron da ya hada shugabannin 'yan kasuwa da mambobin gwamnatin Nijar a ƙarshen makon jiya ne, Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya bayyana matsayin hukumomin Nijar a game da yanayin tafiyar tsare-tsaren haji da umara a ƙasar, inda bayanai ke nunin dalilan kasuwanci na ƙoƙarin samun rinjaye fiye da sauran dalilan da suka girka wannan fanni.
Hajin Nijar akwai tsada da yawa. Ba ta yiwa a ce bisa kowane fasaje sai an ci ribar miliyan 100 bisa ga fasaje. Ya kamata a jiddiba a gani.
Sai dai kakakin kungiyar kamfanonin aikin haji da umara ta ANAP Alhaji Hassan Mani na cewa ma'aikata ba su yi wa shugaban gwamnati bayani akan gaskiya ba.
Saboda Allah, a ce muna ce ribar jikka 500 bisa kowane mahajjata, ni na tabbatar da cewa inda lokacin da mutane suka tafi suka shirya mishi wanga makircin, mu ma an saurare mu, ai harkoki ba boye suke ba, a bayyana ga takardu nan wanda yau ga matsayin shi na Prime Minister. Minista na harkar kasuwanci ƙasan shi take, kenan yana iya bincika can wurin sai su bashi, sai a bashi haske sosai, sai ya gane da cewa an tafka mishi mugunya ƙarya bisa aikin haji da umara.
Prime Minister ya taɓo wata matsalar ta daban da maniyata suka juma suna kokawa a kanta.
Akwai agency da wanda ba su jika engagement kinsu, waɗansu suna amsa kuɗin 'yan haji sai su kai su maka su aji. Kadiba kadiba, ina mai agency babu mai agency. Wanda guarantee ya kamata a aza? Guarantee. Agence wanda ya buru mutane ko wanda bai cika aikin shi ba an kai mai aman a san da akwai garanti. In garanti ta banki ce, in ta garanti ta kudi ne, a san da akwai garanti. Duka wannan abubuwa ne wanda ya kamata a diba.
A nan kakakin kungiyar ejoji ta ANAP ya ce an samu canjin al'amura fiye da yadda aka sani a shekarun baya.
Idan ka kuskura ya zama mahajjaci guda naka, aka zo za a dawowa, ba a tsince shi ba cikin bas da za ta maido mahajjata a Nijar, to wallahi hannunka yana ga gaba, don saboda na gurku ana yi a soke ma san ba za ka ƙara shirya aikin haji da umara ba.
A nan gaba ne hukumar alhazai ta ƙasa wato koho za ta fara zama da ƙungiyoyin ejoji ko kuma masu kamfanonin haji da umara don fara shirin waɗannan ayyuka a bana. Idan hukumomin Saudiya ba su canza matsayi ba a game da shirin buɗe masallatai don baiwa maniyata daga sassan duniya damar sauke farali a karon farko bayan da annobar corona ta yi sanadin dakatar da al'amura a shekarar 2020. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin ba sauraro suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya, Dr. Salim Salam Muhammad, inda ya fara yi wa wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayani kan irin tallafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba su da kuma yadda suka raba shi ga manoman alkama. Ga dai ci gaban tattaunawar ta su.
Wai ita gwamnatin tarayya ita ce ta gitta waɗannan sharuɗa ko kuma a ku ne a ƙungiyance kuka zauna kuka zayyana waɗannan sharuɗoɗi?
Gaskiya ba gwamnati ta samu ba. Mu ne a ƙungiyance muka zauna muka yi saboda dalilai kamar haka. Na ɗaya, mu kare darajar wannan iri da aka fitar waje aka siyo mana. na biyu mu kare darajar bashin da aka ba manomi kar mu sa manomin a cikin rigima kar kuma ya samu hannu a cikin rigima na uku mu tabbatar kan cewar an bi noman bisa horaswar da kwararru suka noma domin duk bukatun mu shine mu samu sakamako mai kyau
to menene sharadan karbar waɗannan kayayyaki duk da ka faɗi sigar da za ku bayar misali akwai sharada da aka gindaya sai na kawo kaza nayi kaza nayi kaza misali
gaskiya ne akwai na farko dai muna da wato tsare-tsare a hudar shugabanci tun daga kasa baki ɗaya tarayya kamar yadda ka zo gabana a matsayin
na kwanan
da nake ƙololuwa to ina da na jihohi kowace jiha ina da shugaba kuma da mataimakansa tsari na aiki sannan a kowace local government ƙaramar hukuma su ma muna da irin wannan tsarin saboda haka daga can za su zakulo manomin da yake da sha'awar ya noma alkama sai su karɓo sunansa sai su karɓo bibiyan lambarsa su karɓo lambar wayarsa su kuma tabbatar mana duk wasu dai matakai da aka rubuta a cikin tsarin tantance shin an karɓo su za su aiko mana in suka aiko mana hukuma za mu tura wa bankin tarayya na ƙasa ita kuma a can tana da wata hikima da take guda biyu ita ma zata wato abinda ake cewa tantance BBN din nan lalle ta wannan manomin ne ko arwaye in arwaye za ta soke sunansa in ku ta tabbata za su ce za ta bar sunansa sannan kuma za ta bincika ta ga ya taba cin bashi bai biya ba in ya ci bashi bai biya ba har za ta soke shi in kuma ya ci bashi ya biya za ta bar shi in kuma bai taba ci ba yana nan dama za a fara bashi to waɗannan su ne matakai na farko da aka bi ta hannun abinda ake cewa yin register to ko mu register mu a kungiyar noman alkama ba ma karɓa kuɗi daga tashin farko ka zo duk wannan al'ala za mu yi maka daga aljihun na abin da Allah ya sauwake nake da shi ito ba wai kyauta ba ba za ka kuma ka ce bashi ba wato lamani ne yawwa lamani ne idan sunanka ya fito daga can ka zama za ka samu tallafin bashi sai mu ce to ba mu kuɗin wahalar da muka buga ta register
daukena
to muna karɓar 2,500 ga manomi guda ɗaya hujjar karɓar 2,500 kuma shine ita tsarin nan da ga maka matakai guda uku kamar yadda tsarin gwamnati yake akwai gwamnatin tarayya akwai gwamnatin jiha akwai local government to mu ma akwai gwamnatin tarayya ni ne shugabanta amma fa dan manoma dan karkace ka ce shugaban Najeriya ne ni shugaban noman alkama ne to muna da kuma shugabanni gwamnoni na alkama kuma a jihohi sannan su kuma suna da ciyamomi da ƙananan hukumomi to idan aka tashi ka kowane mataki in ka karɓi 2,500 din nan mu bai fa ba mu 1,500 ba ko 2,000 duk da mu ne ƙololuwa su kuma suka ɗauki wannan su ma jiha za su ɗauki nasu su ba ƙananan kuma hikimar shi ne waɗannan kuɗaɗe da su za a yi amfani a yi wannan zirga-zirgar noman manoman da gonakinsu a je a auna a tabbatar a gani sannan da shi za a riƙa bibiya an ba su kaya da shi za a riƙa bibiya yadda suke yin practice ɗin noman yadda ake wato nuna dabarun noman sannan da wannan kuɗi halo za a sake bibiya har lokacin da za a zo a yi girbi ka ga da ba za a raki a sa aljihu ina jin da lokacin da ka zo za a ga na ma da hula kaina zaka ko hula ba
to yanzu president mutum nawa ne idan ka ce ko rage ka ce daga 90 da doriya saboda wasu da ya zuwa yanzu dai an za a iya cewa an ba ko kuma kuna takirin baiwa mutum sabai
an gama ba wa manoma kaya yanzu muna daukan kididdiga daga kididdigar da muka samu daga can muke tantance ta yanzu sun kawo mana kididdiga mun ba akalla manoma 70,000 to mu kuma
ana kai
yana nan ana ta noma sannan ka shirya mu je kai daga gonakin alkama ta daure ciki wata mata tana shirin ma nan da sati 1 ko 2 za a fara girbin ta eh Allah ya sanya albarka ta yi ne kyau
to kai idan nazo za a iya ban kayan mutum biyu ko kuma a kaida sai dai ni kade za ba
zan iya baka kayan mutum 10 ba idan na tabbatar babban manomi ne kana da kuma nomar da gonar ta kai hekta 10 dan bana mun shigo da wannan ka'idar ganin kan cewa wannan daidai ko manoman nan ba su shirya ba na biyu wato in nace ba su shirya ba su gyara gonakinsu ba na biyu akwai matsala da ake samu ta wajen bindede ku manoma akwai wahala wajen karɓo biyan bashi saboda haka sai muka ce to bari mu raba gida biyu wani bangare mu ba manoman da mun tabbatar manoma na kwarai ne in sai noma za su biya bashi mun san inda suke na biyu kuma sai mu nemi manyan manoma domin shi noma a kasar nan fa na sha fada ba na talaka bane kuma wannan tallafi da gwamnati take badawa tallafi ne ma da yasa talakan yayin kuro zai noma dalili na ku anan shine
ana
talaka bane ana sai da buhun taki 12,000 12,500 famfon ban ruwa 75,000 iri ana sai da maka iri 40,000 ka gaya mu inda talaka zai samu wannan kudin ya sai noma shi yasa gwamnatin jiharar Buhari ta yi adalci ta kawo wannan tsari ta tallafa to ta kawo tsari ta tallafa kuma sai ka ba manomin da in ya gama noman ba zai biya bashin ba to kuma ina za a samu kudin da gobe za a tallafa dalilin wannan sai yasa sai muka dauko manyan manoma masu hekta 20 masu hekta 50 sai mu je mu ce ku gyara gonakinku ku zo mu ba ku kaya na wannan hekta 40-50 dalili anan shi ne in ka tashi wannan gonaki a wuri guda suke ba daidai ko bane ba ka zo wani kana da hekta 10 ka ce kana da daya a Burnin Kudu kana da hekta 2 a Jigawa kana da hekta 3 a Kazauri a ba za mu karbi wannan ba hekta 20 ko 10 nan ko 100 nan a ce a gari guda take wuri guda
gandu guda
tantanta shiga ta farde ta huda ta komai a zuba iri a noma in an zo girbi mu kawo kombana bensa ta girbi mu ce to da mun ga ya adadin kayanka da muka yarjejeniya da kai ya ya adadin namu
masu sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu da Dr. Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Jul Leathers Creation da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
a gaida Muhammad Baballe Hafiz to yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email
sakon na farko ya fito ne daga Isuhu Suleiman Madattai da makaranta rai da Sanusi Madattai da makaram da tasiri unguwar Tudu babandi mamman bande na Hamidu Kalla Labuwa Difa suka ce salamu alaikum viewers Hausa muna tare da Allah wadai da harin da aka kaiwa wasu matafiya aka halaka su wajen mutum 20 a jamhuriyar Niger Allah ya ji kansu da rahama ya sa mutuwa hutu ce ya kiyaye gaba Sai sako daga Rilwanu Ibrahim London ba tare da Buba Pulel daga unguwar Yande Bauchi da Alhaji Sa'adu mai gyaran TV a garin Muba Adamawa suka ce assalamu alaikum VOA Hausa cece ku ce da ya barke a tsakanin majalisar dattawan Najeriya da ministan shari'a kan goge wani sashi na dokar zabe hakan bai zo mana da mamaki ba ganin cewa dukkan bangarorin biyu ba dan talakawa suke yi ba face yadda za su cimma burin su Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu Sakoninmu na ƙarshe ya ce don Allah ku gaya wa shugaba Muhammadu Buhari cewa lokaci ya yi da zai kafa wa talakawan Najeriya wata sabuwar hukuma da za ta sarrafa wa talakawan ƙasar makudan kuɗaɗe da ƙasar za ta samu sakamakon ɓarkewar yaƙin da Rasha ta ƙaddamar a kan 'yar ƙaramar ƙasa wato ƙasar Ukraine. To da wannan muke ƙara kira ga shugaba Buhari idan har ya kafa wannan hukuma. To ya tabbatar da cewa ya zakulo mutane masu tsoron Allah domin jagorancin hukumar dan tsamo talakawan kasar nan daga mummunan halin tsakamin wuya da suke ciki na tsadar rayuwa da mummunan rashin tsaro da muke ciki ta hanyar wadata jami'an tsaronmu da nagartattun makamai na zamani sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Hamza da Ladima da dan Asabe mai fata da Sani Ashafra da ma Umaru Kamba ya wuri.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Joe Biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a Amurka. Ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a Ukraine yayin da mamayar da Rasha ta yi wa ƙasar ta Ukraine ta dushi wata guda. A ranar Litinin Biden ya faɗa wa wani rukunin 'yan kasuwa cewa shugaba Vladimir Putin bai yi tsammanin za a haɗe mai kai haka ba kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka yayin da ya kasance cikin yanayi na takura. Shugaban na Amurka ya kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su gaggauta tsaurara matakan kare bayanansu saboda kada a yi musu kutse. Wata kotu a Rasha ta sami shugaban 'yan adawar ƙasar Alexei Navalny da ke tsare a gidan yari da laifin aikata almundahana a yau Talata. Wani mataki da mai yiwuwa zai iya sa Navalny wanda ke yawan sukar lamirin shugaba Putin ya ƙara daɗewa a zaman da yake yi a gidan kaso. Navalny dai na zaman shekaru 2.5 a wani gidan yari da ke gabashin birnin Moscow bayan da aka same shi da laifin take wani hukunci da kotu ta yanke masa na jika gyara halinka.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Gresham wanda ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.